بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وما سوء البركة بركة مدى حدوى أولا يني نا الخميس أشرين دا لايا قوتا ربيع الآخر إجرى من زن الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 daidai da 24 ga watan 10 shekarar Bature 2024. A daidai wannan lokaci a cikin daura da wannan cibiya mai albarka, majlisu Sheikh Abubakar Muhammad Muhammad Al-Jasawi hafizahullahu wa ra'ahu وزاده العافيه والصحه suka tsara tare da shiryawa domin amfanar da ƴan uwa ɗaliban ilimi fannonin ilimi mabambanta. Mun fara sauraron darussa tun daga bakin malumanmu, akwai babban malaminmu Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar, wanda ya fara karantar da mu daga cikin waƙen Isma'il At-Tirmidhi na yin wato aqida da tauhidi. Bayan sa akwai darasi da muka saurara a bangaren abin da ya shafi usulul fiqh daga ɗaya daga cikin manyan malumman mu har ila yau, barista Abubakar Abdullahi Hussein, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya baki ɗaya, ya saka musu da alkhairi, kuma ya tsawaita mana rayukansu wajen yaɗa addini da karantar da al'umma. To, a wannan gaba an tsara za mu ainihin wato yi bitar wata 'yar risala ce wanda yana daga cikin littattafai da aka wallafa, wato wallafan cikin gida. Ɗaya daga cikin malumman mu na sunna a wannan ainihin wato ƙasa a nan yankin arewacin Najeriya ya rubuta risala mai taken Taujihul Umma ila wujubi tawqiri ulama'il milla wa khuturati at-ta'ni fihim. Wato risala za ta bayani game da fuskantar da al'ummar musulunci zuwa ga bayani wanda ke da alaka da wajabcin girmama malamai, wato malaman musulunci. A daidai lokaci guda kuma za a nuna mana hadarin da ke cikin suka da ake yi wa ainihin wato malamai. Babu laifi mu ɗan yi gabatarwa a ƙanƙanwa. Wannan risala malam ya yi ta ne sakamakon irin hali da muka waye gari, muka tsinci kawunanmu a ciki. An samu al'ummanmu sun fara ainihin wato shiga cikin haƙƙi ko mutuncin malumma, wato malaman addinin musulunci. Sakamakon haka malam ya ga dacewan ya ainihin wato sauke nauyi a matsayinsa na babban malami daga cikin malaman musulunci a ainihin wato wannan ƙasa, na yin nasiha ga al'umma game da haɗarin da suke son su shigar da kansu ciki na suka da ainihin wato taɓa mutuncin malamai. Shi yasa ya rubuta wannan risala. Malamin da ya rubuta ga yana ya ce da kalami Muhammad Kabir bin Umar bin Muhammad, wato malam Kabiru Umar wanda aka fi sani da Abu Sumayya, malam Kabiru Maru, Allah ya ƙara mishi lafiya. Babban malami ne wanda shi yake jagorantar markaz na Al-Uthaymeen da ke garin Gusau a jihar Zamfara. kamar yadda na ambata a wannan musamman kwanaki da muka wayi gari muka samu kanmu a ciki, al'umma sun fara neman wato zubar da mutuncin malamai, wanda yin haka to taba addinin ne gaba daya. Shi yasa malam ya sauke wajibci da yake akan wato masana ire-iren su na fadakar da al'umma game da wannan hadayi, da aka yi rubuta risalan akan wannan babi. To bayan wannan risala akwai littafi da ɗaya daga cikin malumman mu har ila yau shi ma ya rubuta sakamakon dai wannan irin al'amari da muka tsinci kawunan mu a ciki, na samun ainihin wato ɗalibai da ainihin gamagarin mutane su maida malamai a matsayin karan bara da za su rinka cin mutuncinsu, suna zaginsu, suna ainihin wato a yi musu yarfe da duk abubuwa da baka tsammani. To shi ne babban malaminmu har ila yau Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, Allah ya kara mishi lafiya ya tsare mana mutuncinsa da kuma amfanar da al'umma da iliminsa. Shi ma a watan Ramadan din bara, bara waccan kenan, ya ga akwai buƙatar shi ma ya yi wa al'umma nasiha. A cikin wasu saƙonni da yake rubutawa da ya sa wa suna Ramadaniyat, wasu silsila ne a kowace rana malam zai rubuta saƙo sai ya yi nasiha ga al'umma. To da ya tattara bayan wannan watan azumi, sai ya ga akwai buƙatar a maida wannan rubutu littafi. Dama ana tattarawa a irin haka in ya gama. To da yake da Hausa ne, sai malam ya tunanin bari ya juya da Larabci domin amfani ya ƙara gani al'umma. Na Hausan ya yi mai littafin take da suna Ilimi da Malanta Nagari. To da Larabcin sai aka maida shi Tazkiratul Muta'allimin bi Nu'util Ulama'ir Rabbaniyyin. Alhamdulillah malam ya aini wato fitar da littattafan duka tun daga na Hausan har da na Larabcin, kuma an yada domin amfanin al'umma. Wani albishir da ya kamata in yi mana kafin mu aini wato fara wannan waɗannan littattafan, domin shi malam ya fi faɗaɗawa ƙwarai da gaske. Malamanmu sun karantar tun daga malami da yake ɓangare na nan har na nan, duk sun karantar da littafin. Malaminmu Dr. Kabir Asgar ya karantar da littafin a cikin tasjilin kasusuwa guda 21 da kuma hatima da aka yi a matsayin na 22. Haka barista su ma sun karantar da littafin a zaman daura irin wannan da aka yi wa ɗalibai na ina ganin yini ɗaya aka karance littattafan. To duk za kuma mu iya samun waɗannan karatu musajjalan insha Allah domin amfana. A cikin bayanin da za mu ji a littafin nan, ba sai mun ci gaba da kawo abubuwan ba, za mu ji manufar waɗannan ayyukan. Allah Maɗaukakin Sarki muke roƙo ya sa mu dace. Kai tsaye malam ya ce bismillahir rahmanir rahim, ya gabatar da khutbatul haja kamar yadda aini wato muka ji a farkon wannan majlisi. Sai malam ya ce amma ba'd, bayan haka fa minal ma'lumi min ad-din bi dharura ikrama al-ulama'i wa tawqirahum. Abu ne wanda yake sananne a cikin addini, wato da nassoshi da dalili wanda babu ainihin kura a kansu, girmama malamai da mutunta su. To wannan abu ne da addinin musulunci ya karantar da mu. Wajibi duk wanda Allah ya sanar shi ilimi, Allah ya sa shi ya zama magaji daga cikin magadan annabawa, domin malamai su ne magadan annabawa. Wajibi a girmama su kuma ainihin wato a mutunta su. Sai yace akhraja Abu Dawud wa ghayruhu bi sanadin hasanin an Abi Musa al-Ash'ari, an Abi Musa. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi a cikin sunan dinsa ta hanyar malamin shi malam Ishaq dan Ibrahim as-Sawwaf, Allah ya ji kansu da rahma baki daya, zuwa ga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi dan Qais dan ainihin wato Sulaim kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishayba almuslim wa hamil qur'an ghayra alghali fihi waljafi an. Yana cikin girmama Allah madaukakin sarki, wato daga cikin abinda mutum zai aikata ya zan ya cika girmamawan shi ga Allah madaukakin sarki, to shine ya girmama duk wani dattijo musulmi wanda ainihin wato yayi furfura, babban mutum wanda ya hada shekaru har ta kai ga bakaken gashi da ke kanshi da gemun shi sun ainihin wato sauya, sun koma fari saboda dadewa da shekaru, to girmama irin waɗannan mutane to yana daga cikin girmama Allah. Jama'a, wannan shine karantarwar addinin mu fa. To mu da muke da irin waɗannan nassoshi, ta yaya kuma za a wayi gari a samu yara ƙanana sufaha'ul ahlam wanda shekarunsu bai wuce na wanda za a zaunar da shi ayi mishi fada ko ayi mishi bulala ba, amma kaga yana iya buɗan baki ya ci mutunci na masu mutunci, ya zubar da darajar duk wani mai daraja, ya zagi wanda ya ga dama, kuma kowa ya kwana lafiya a ci gaba da harkoki haka. Allah ya kyauta. Za mu zo mu ji waɗannan na daga cikin abubuwan da suka jefa mu cikin irin haɗurra da muka wayi gari muke ciki a yau wallahi. Wannan mummunan ɗabi'a ce ta shigo ma al'umman nan, wadda ta ya kamata a ce da manya da yara da mata da maza duk mu yaƙi wannan ainihin wato mummunan ɗabi'ar. Dole sai mun gyara. Allah ya kyauta. Tare da cewa dama alamomi na ƙarshen duniya fitintinu ne suke yawaita, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, komai rikirkicewa yake yi. To mafi munin abin da zai rikirkice shine aka shiga sahar malanta da ilimi a cikin addini. To an shiga uku kenan, Allah lati. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki baya cire ilimi cikin halittunsa, intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sai yace walakin yana yin haka ne biqabdil ulama, ta hanyar dauke malamai. Da haka za a wayi gari malamai su aika musu dauki daidai. To waɗanda suka rage da ya kamata mu je mu tarere su mu amfana da su kafin nasu rayuwar ya kare, to kuma an wayi gari mutane an zubar da mutuncin su, me ya rage kenan? Sai kowa ya abin da ya ga dama. Allah ya kyauta. To kun leji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin girmama Allah akwai girmama dattijo wanda ya furfura musulmi. An fahimta ko? Sai yace wa hamilul qur'ani, da kuma sai kuma ainihin wato masanin alqur'ani wanda ya san ilimin alqur'ani kuma yana kokarin aiki da shi. Shi yasa annabi yace ghayral ghali fihi. Al-Imamu Abu Dawud da ya rawaito wannan hadisin, masu sharhin Abu Dawud kamar litafin Aunul Ma'bud suka ce al-ghali at-tashaddudu wa mujawazatil haddi, shine mutum ya kai matuƙa wajen yin tashaddudi game da karatun. To shi baya yi, yana yi yadda malami masanin alqur'ani ya koya mishi, sannan yana yin kokarin yin aiki da shi, ba irin waɗanda suke maida alqur'ani kuma ya zama abin tsanantawa kansu ba. Ina fata an fahimta. Sannan wanda baya wuce iyaka, baya wuce makaɗi da rawa, zai tsaya inda amrihi kuma ya yi niyyar wato tsaya akan abubuwan da aka hana. Waljafi anhu, aljafi shi kuma suka ce shine albu'du, wato wanda ya san alqur'ani amma kuma baya aiki da alqur'ani, ya iya karatun alqur'ani amma ya daina karantawa. Irin waɗannan ba su ake maganan cewa girmama su girmama Allah bane, a'a, malami mai tsoron Allah wanda yana karanta alqur'ani, ya san alqur'ani, yana tafsirin alqur'ani, yana shiryar da mutane a bisa alqur'ani, kuma shi ma a rayuwar shi yana aiki da alqur'ani. To in ka girmama irin wannan, to hakika Allah ka girmama. Amma wanda ya maida Qur'ani abun barazana da burgewa, a koma ana yin wasu abubuwa da ba shi ne manufan saukar da Qur'ani ba, wajen yi wa mutane nuna wa mutane kai fa ka iya, ka san kaza, za ka iya karanta Qur'ani da ribas, kana ta yi wa mutane barazana, ba wannan ake magana ba. Ina fatan jama'a an gane. Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi kamar yadda muka ji al-Imamu Abu Dawud ya fitar da shi, haka al-Imamu al-Baihaqi a cikin al-Kubra. Malam sai yace fa inna al-musi'a ila al-ulama'i, dan haka ku sani duk wanda yake munanawa malamai, wat-ta'ina fihim baghyan wa udwana, da kuma wanda yake sukan malamai, yake taba mutuncin malamai kadai saboda yana jin haushin wani malami. Amma ba shine abin da ake yi a yau ba? An wayi gari kawai mutum da ya je yana jin haushin malami, to zai iya fita ya faɗi komai a kansa, musamman a wannan zamani na social media din nan. At the comfort na yin wato inda yake zaune, ɗakin shi ne, cikin motar shi ne, shagon shi ne, wani rumfa ne, wani filin anguwansu ne, zai iya kafa life kawai ya caccaki duk wanda ya ga dama, ya faɗi abin da ya ga dama akan malami, kuma shi kenan ya aika alal hawa mubashir, kowa ya gani Allah ya kyauta. To malai yace wannan na daga cikin munanan dabi'u irin wannan, saboda jin haushi wa udwana ko kiyayya, wani kawai saboda yana kin wani malami zai iya ci mushi mutunci. Malai yace qad rakiba matna shafafi wa waqa'a fi aqbahi al-ghalab. To me irin wannan aikin ya sani cewa ya hau kan gabar halaka, ma'ana ya hau kan doran abinda zai kai shi zuwa ga halaka, Allah ya kiyaye. Shine ma'anan matana shafati. Idan suka ce ashafati suna nufin mutum ya wuce iyaka, ya wuce makadi da rawa, ya wuce gona da iri ko, sannan huwa kafi akbahil ghalat, ya fada cikin mafi munin kuskure, saboda ya zo zai taba mutuncin waɗanda Allah ya kare musu mutuncinsu. To zaka zo ka ji a can gaba cikin bayanan malam, duk wanda ya dauki wannan shine dabi'arsa, to ya gane cewa fa yanzu da Allah yake yi. Man adali waliyan faqad aranatuhu bil haram, la'anna hurmata al ulama'i mudha'afa. Kun gani ko malam yake saboda shi malami abinda yasa taba mutuncin shi yake da hadari, shine mutuncin da yake tattare da malami ba guda ɗaya bane, suna ninninkuwa baraka ji su. Kamar yadda kowane ga magarin dan adam Allah ya karrama shi, walaqad karramna bani adam, da haka kowa na da mutunci gwargwadon matakin shi. Amma aka ce malami ne, to shi nashi mutuncin shi ya wuce wato mutunci fuska daya, shine ma'anar mudha'afa. To kowanne ka taba daga ciki ka halaka, to ina kuma ga wanda zai taba gaba ɗaya duka. Ko mun fahimta? So malamai ba kan wallasa bane wallahi. Malam yace wa huquqahum muta'addida, haƙoƙin da malamai suke da shi to masu yawa ne. Falahum kullu ma thabata min huquqil muslimi, kaga dai na farko duk wani haƙƙi da shari'a ta ce musulmi gama gari yana da shi, malamai suna da shi domin su ma musulman ne. Kun ji na ɗaya? Sannan min huquqil muslimi ala akhihi, ko walahum huquqil musinnina, sannan suna da haƙƙi na dattawa. Daga cikin haƙƙin da za a ba dattijan mutum, mun ji wancan hadisin yanzu ko, da Annabi yace ka girmama wanda ya furfura. Duk wanda kaga har ya kai matakin malanta, to dole ya ja wasu shekaru a rayuwar shi, saboda akwai shekarun da ya fara koyan ilimin, akwai shekarun da ya dauka wanda ba ɗaya ba ba biyu ba kafin ya ainihin ba zama kujeran malantan. To wannan yawan shekarun akwai haƙƙoƙi da aka ce a ba masu irin shekarun, kaji haƙƙi na biyu. Na uku daga cikin haƙƙoƙi da malamai suke da shi, wal akabir, da manya, haƙƙi da aka ce ka girmama babba yana kan malami, domin tun da ya zama malami ya zama babba. Jama'a an fahimta ko? Walahum min huquqi hamalati alqur'ani alkarim, sannan ga haƙƙi na wanda Allah ya sanashe shi alqur'ani. Malamin addinin musulunci duk yadda ainihin wato malami ya zama malami na haƙiƙa, yanzu fa muna magana waɗanda suka amsa sunan malantan ne fa, ba ƴan karambani ba, za mu zo mu tattauna su. Malami na gaskiya yana da wani rabo na Qur'ani da Allah ya sanashe shi, to akwai wannan haƙƙin masanin alqur'ani shi ma sai ka bashi, kaga haƙƙi ya zama nawa. Sannan walahum min huquqil ulama'il amilin, sannan kuma suna da haƙƙi na malamai masu aiki da ilimi, da Allah ya sifanta su cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusu. Sannan bai ƙare a nan ba, akwai huquqil awliya as-salihin, suna da haƙƙin bayin Allah kuma nagari. Jama'a an fahimta? Sai malai yace fa min samma, to karkashin waɗannan ka'idojin nassa shafi'iyya ala anna al-ghibata idha kanat fi ahli al-ilmi wa hamalat al-qur'ani al-karim fa hiya kabira wa illa fa saghira. Malaman shafi'iyya da suka duba waɗannan ka'idoji sai suka fitar da wata ka'ida wadda tabbatacciyar ka'ida ce wadda dalilai za su goyi bayanta, cewa yin gulman malami to girman laifin shi kaman girman laifin kabira ne min kaba'ir dhunub, sama da yin gulman wanda ba malami ba. Wato in kai gulman mutum kana da laifi a wajen Allah ko, to mafi girman laifi shine kai gulman malami. To amma ya muka mai da malamai mu a yau. Babu wani malami da ya huce ai gulman shi a yau. Kuma menene gulma? Manzo Allah ya bayyana dhikruka akaka bima yakrah. Ka ambaci dan uwanka da abinda in ya ji ba zai ji dadi ba. Wani malami ne ba a fadan abubuwa dara wanda inda zai ji ba zai ji dadi ba. A zauna a yi ta tattaunawa akan shi, a yi awani. Fala haula wala quwwata illa billah. Allah ka tsare mana ibadu. Wannan zance malam ya dauko ta ne a cikin wato littafin Hurmatu Ahlil Ilmi wal Islam. Littafi ne wanda Malam Muhammad Ahmad Al-Muqaddam ya rubuta, wani babban malami ne, ina ganin har yanzu yana da rai insha Allah, an haife shi a kasan Iskandariya nan tsakiyar kasan Iraki kenan ko? Eh na'am. Malami ne wanda asalin shi kuma medical doctor ne fa jama'a. Shine profession din shi. In fact, aka ce a bangaren psychiatrist ne. Malami ne na ilimin nafsi, mental abubuwa ka. Amma ya je jami'an musulunci na Azhar, ya je koyi shari'ar musulunci. Nan ne ilimi ya zama malami, babban malami daga cikin malaman sunna. Ka dai ga tsakiyar ƙasar Iraki wuri ne na 'yan Shi'a. Amma Allah ya sa ya zama babban malami, kuma yana da rubuce-rubuce, yana da kuma makafe na wa'azozi da muhabara da yake gabatarwa suna nan a kan internet, insha Allah mutum na iya samu. Allah ya sa mu dace. Sai malam ya ci gaba da cewa, bal inna min tullabi akhiriz zaman. To, abun mamaki, daga cikin ɗaliban ƙarshen zamani su ne zamanin da muke rayuwa kenan. Wannan ana maganar ɗalibai ne ba fa, ba a zo kan waɗanda suke ba ɗalibai ba. Malam ya ce a cikin waɗanda suke cikin sahar ilimi, wanda suke koyan karatu da za a iya ce musu ɗalibai, amma fa na ƙarshen zamani, man ghadha fi hali sabbi wa shatmi wa tajri. Akwai waɗanda su aikinsu kenan kawai, ba su da aiki sai cin mutuncin malamai da zaginsu da tsine musu da baje su. Jama'a haka ne ko haka bane? Mutane nawa ne yau zaka zo ka ga da sunan cewa za ma su karatu ne akan malam wani? Duk wani kalma na ɗan tasha sai ya faɗa wa wannan malamin. Malamin musulunci? Malam ya ce to wannan abun mamaki ne ƙwarai da gaske. A ce ɗalibi ya shiga cikin irin wannan hayaniyan na zagin malamai da ci musu mutunci da ainihin wato a wulakanta su, ce wannan abin takaici ne. Allah ya kyauta. Sai malam ya ce wa adha wa amaru, mafi ɗaci da muni shine dukhulu awamin nasi fi tani ala ulama. To tunda an ga ɗaliban ilimi waɗanda aka ɗan yayyafin ilimi a kansu amma ba su jike ba, an ga suna taɓa mutuncin malamai, sauran gama gari ne kake tunani, shikenan kawai sai aka buɗe musu kofa. Daga nan suka gane ashe ab, ashe kawai dan an zagi malami ba komai bane, su ma sai suka fara. Da haka za ka ga mutum ɗan shaye-shaye ne, wani ma ɗan kidnafin ne, amma shi ma zai iya fitowa ya faɗi sunan malam wani, ya zage shi, ya ci mutuncin shi, ya kaza kaza mishi, har ya mishi barazana. Hai, Allahu akbar. Muna cikin haɗari jama'a, Allah ka tsare mu. Malam yake cewa za ka ga gama garin mutane ma wanda jahili ne bai san komai ba, bai san bambancin alifun da ya'un ba, ba zai iya tada baki na ainihin wato huruful hijaiya ba, ballantana na Qur'ani, ballantana na littattafan musulunci, amma zai iya buɗe bakin shi mai wari mai ɗoyi ya zagi malami, ya ci mutuncin malami, ya yi mishi sharri, ya yi mishi ƙazafi, ya faɗi duk abin da ya ga dama. Malam ya ce wannan shi ne mafi muni. Ittani ala al-ulama bi sababi ma yasma'unahu min ba'di man tazidi zayyi al-ulama. Kun gani ko? Saboda ya ga wani da ake cewa malami ya yi irin haka, da aka ce ga shi ma sai ne sauƙi ne. Shi yasa ɗalibai jama'a sai mun dawo cikin hayyacinmu. Wallahi mu gane cewa mu muke baiwa waɗannan jahilan garin lasisin su ci mutuncin malamai. Saboda ire-iren mu ake ganin suna yi, wani ma ana ganin ma babban malami ne. Ba abin damuwa ba ne a wajen shi, duk majalisin shi sai an ji ya faɗi wani malami ya caccaki malamin, ya zazzage shi, ya faɗi manya-manyan kalmomi a kan shi. Me kake tunani malamin da yake zama kullum ɗalibai na zama a gaban shi ko masu sauraren shi suna jin yana yin wannan, me zai shiga cikin kwakwalensu? to ashe abu ne mai sauki ko ba komai za su je su bada labarin abinda ka faɗa a wannan majalisin ko a minbari haka wajibi sai mun kiyaye wannan bakin namu Allah ya kyauta amma yanzu ana ganin ma in ba kai haka ba ma malantanka ma ba na gari bane saboda ba ma za a yi labarin ka ba ba za ka yi trending ba ba za a yi ta maka comments da likes ba ba haka bane yawwa ya kware da gaske mallan yace wal haqu maganan gaskiya kuwa annahum laysu ala shay waɗannan masu irin waɗannan dabi'un to gaskiya ba malamai bane domin dalilin abin da yake yi to ya nuna cewa shi ba malami bane kenan dan in dai malami ne to ba zai waɗannan abubuwan ba mallan yace wa hadhihi zahira khatira jiddan kun ga wannan matsalan nan da muke ambata wallahi matsala ce mai hadari kwarai da gaske لأن المجتمع الإسلامي إذا لم يقدر علماءه كما ينبغي فتتحدث الكارثة والفتنة العظيمة دومن دسن دا أكا وايغري الأمة باسا غنم متنش ما لمنسو والله ونبلا إنين جرما زي فاو نم كسا بار جمع وابا دومن سوني كتاي وطن دا سكرجي دا ذاس إيغيا ومتاني أبن ديكا ما تسيكو مسيه a bisa hasken wahayi to sai aka ce an zubar musu da mutunci ba a sauraron su to waye rage kuma da zai fada babu kaga kowa sai abin da ya ga dama in ba dan Allah ya azurta mu da malamai ba a kasan nan wani irin abu kuke tunanin yanzu da an shiga a kasan duk yadda aka kai aka komo to al'umma suna nan idan malamai suka ce musu kaza su za su saurara wani lokacin kana da matsala zai faru personal naka ne amma ba za ka san me za ka yi ba sai ka tambaye malami ga malaman nan ku tambaye su irin yadda suke fama da al'umma wani tsakar dare malami ya kuni yana ta hidiman al'umma da daddare yayi bincike dan ragowan awannin da zai samu ya bacci lokacin kuma wani zai kira shi akan matsalar shi wani da asusuba kaman an aiko shi mala'ikan mutuwa zai kira malami haka malaman nan suke daukar hidindimin al'umma amma ba su fasa ba dan su sun san dalilin da yasa suke yi to irin waɗannan jama'a kuma sai a ce al'umma sun watsar da mutuncin su me kuke ganin zai biyo baya kenan shine karita da fitna azima wallahi shine abin da zai faru Allah ka tsare mu mallan yace wal ulama qad afna Allahu alaihim fi kitabihi wa rasuluhu fi sunnatihi su kuma malaman nan to barka zo ka ji Allah ne da kanshi ya yabe su ya ba su girman su ba wai mutane ne suka ba su ba Allah ne ya ba su kuma ya faɗi wannan girman nasu a cikin Al-Qur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi matsayin malamai a cikin sunna qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kaji zancen Allah Allah ya ce tabbas daga cikin waɗanda suka fi sanin girman tsoron Allah to malamai ne kaga su Allah ye ironing out ya ambace su anan cewa malamai su ne fa tabbas sai da aka kawo harafin tawkidi lallai waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai to amma mu kuma yau me muke faɗi sabanin abin da Allah ya faɗa zaka iya jin jahili ya gudu baki ya ce malaman ma yanzu ba sa tsoron Allah shi Allah ya ce malamai ke tsoron shi jahilai kuma suna cewa malamai ba sa tsoron Allah ومن أصدق من الله قيلا كم قالي أبو الجماعة وأخرج أبو داود وغيره الإمام أبو داود رحمه الله يقال فتد وانا حديثي دشيد ونشي دوانت حديث دوانا دك إمام أبو داود يفتد سوني أول كتاب الأدب عندي إيكي كرن تد لددي دفني يا كماتا نني عندي كاوير وانا حديثا أبو داود ya fitar da wannan hadisin ta hanyar malaman sa guda biyu Abubakar ibn Abi Shayba mai littafin al-Musannaf da kuma Ibn Sarah wato Malam Ahmad dan Amru Abu Tahir kenan al-Misri Allah ya gafarta musu baki daya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam ya'rif haqqo kabirina wa yarham saghirana wannan kamar lafazin al-Imam at-Tirmidhi ne ma domin Tirmidhi shi ma ya fitar da hadisin wanda yazo a cikin Abu Dawud din shine mallam ya arif haqqo kabir mallam yarham saghirana wa ya arif haqqo kabirina laysa minna. Ina fata an gani. Wato manzon Allah ya kore duk wanda baya girmama babba, baya ba babban mutum haƙƙin sa. Malami, dattijo, mai shekaru, baka bashi girman da ya cancanta ba, to manzon Allah ya ce ba ka tare da mu. Malamai suka ce ba wai ana nufin an kore shi a musulunci ba, amma ana nuna mishi munin hadarin wannan mugun ɗabi'ar tasa. Da haka an cire shi daga cikin mutane masu daraja, masu falala, masu mutunci, ya je ya shiga cikin karabkan mutanen banza kenan. Allah ya kyauta. Sannan wanda baya jin kai ga kananan cikinmu, yara kanana baya jin kansu, ba shi tare da mu. A wani lafazin na Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka kara, walam ya'murru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, wanda baya umarni da kikkiawa baya hani daga barin mummuna. Wa fi riwaya, a wata riwayan ya zo da wayuwaqir kabirana, shi ma riwaya ce da zo a lafazin Imam Tirmidhi, wanda baya wato ba babban cikinmu, baya girmama shi. Manzo Allah ya ce to ba shi tare da mu. Wa fi riwaya, a wata riwaya har ila yau, annabi ya ce ya'rif li'alimina haqqahu, bai san haƙƙin malamin cikinmu ba, wanda Allah ya bashi ilimi bai san haƙƙin shi ba, to ba shi tare da mu. Qala ibn Asakir, babban malamin musulunci, al-Imam Ibn Asakir Abul Qasim kenan, Aliyu dan Al-Hasan dan Hibatullah Ibn Asakir, wani babban malamin tarihi ne, shine mai littafin tarihu Madinatu Dimashq, kuma an gano wannan dake kowa mujalladi 83. Ibn Asakir ya zo cikin littafin sa At-Tabyin, wato Tabyinul Kadhib al-Muftari fima nasaba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Ash'ari, yana bashi kariya game da wato dangana mishi aqidar ash'ariyanci da ake yi bayan ya bar wannan aqida. An fahimta ko? To a cikin wannan littafin ga abin da yake cewa, yace i'lam ya akhi, ya kai dan uwana ka sani, وفقنا الله واياك لمرضاته, دني da kai Allah ya datar da mu zuwa ga abin da ya yarda da shi, waja'alana mimman yakhsha, ya sanya mu daga cikin masu tsoron sa, wayattaqihi, suke jin tsoron, suke kiyaye dokokin sa, haqqa tuqatihi, haqiqanin kiyayewa. Me yake son ka sani? Yace anna luhumul ulama'i masmuma, ka sani cewa naman malamai to guba ce. Jama'a kun ji, babu wanda zai ci guba ya zauna lafiya. Mafi karanci in baka mutu ba to sai ka galabaita. To haka naman malamai suke. Dan haka babu wanda zai ci mutuncin malamai, wallahi ya kare lafiya. Duk za mu zo mu ji. Yace ka sani cewa anna luhumul ulama'i masmuma, lallai naman malamai guba ce. Wa adatullahi fi hatfi astari muntakisihim ma'luma, sunnan Allah ce, al'ada ce daga cikin al'adu na aikin da Allah yake yi, duk wanda ya nemi ya zubar da mutuncin malamai sai Allah ya yi kata-kata da mutuncin shi. Shi ne ma'anan adatullahi fi atki astari muntakasihi, duk wanda yake neman ya ci mutuncin malami to al'adar Allah ne, sunnan Allah ne, sai Allah ya yi kata-kata da ainihin wato sirrinsa. Ma'aluma, kuma wannan abin sananne ne. Za mu ji daga cikin tarihin magabata. Ka karanta wancan littafi na Dr. Sani Muhammad Sani Umar Rijalai, mu za ka ji irin waɗannan labarai da ya ɗauko na malamai magabata. Ya ce, li'anna al-waqi'a fihim bima hum bihi bara'un amruhu azimu, domin aukawa cikin mutuncin malamai akan abin da malaman sun barranta, kai musu kazafi ka ce sun zama malaman gwamnati, a yanzu gwamnati ma suke wa aiki, a yanzu ma abinda gwamnatin take so shi suke faɗa, a halin su suna gaya maka abin da yake cikin littafi ne. Ku dai dubi kadiyar da ta faru a ƙasar nan watannin baya na ainihin wato zanga-zanga da aka ce za a yi. Malamai suka fito suka karanta abin da ilimin su ya tike gare shi na sanin haɗurran da ke ciki, wani irin zagi da cin mutunci da sharri ne ba ya musu ba. Ai an ba su miliyan nawa ne ba? 16, yawa, shi duk kun sani. An ba su miliyan 16 ne. Hadda printing bank statement na ƙarya. Ai malaman ma yanzu ba sa tsoron Allah. Ai sun zama malaman gwamnati. Wallahi ba ku isa ba dan kaza-kazan ku sai mun yi. To dan kaza-kazan su kun yi ne natija. ai kun ga an samu sauki ko tunda mai ya ragu daga 600 zuwa 2200 ko ba ragu yayi ba yawa ya ragu mana lokacin da za ku zanga zanka ne suka ce kar ku yi ana sai da mai 600 yanzu da kuka yi sai ta ragu sai ta koma 1200 lita atawa kuma suka yi gaban abin su kuma har yanzu ba a san inda ma za su ba to wannan shine hadarin mutanen da suke cewa bakin malaman su na da wari da haka ba za su saurara ba Allah kakka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke yi da haka malam ya ci gaba da cewa Ibnu Asakir kenan yace amrun azim taba mutuncin malamai al'amari ne mai girma wattanawulu li'aradihim bizuri wal iftira marta'un wakhimun sannan wallahi taba mutuncin malamai da yi musu kazafi da kiran ƙarya ana dangana musu yace wannan to abu ne mummuna wa ikhtilaqun ala man ikhtarahu Allah minhum linashi al-ilmi khuluqin tamim wanda Allah ya riga ya bashi ilimi ya kwantar da shi akan makaran ilimi ma'ana ilimi ya tabbata tattare da shi kace kai kuma zaka yakice mishi mutuncin nan yace to wannan mummunan dabi'a ce a bazzargi da haka duk wanda ya fada ciki ya shiga cikin hadari Allah ka tsare mu wa qala al-imam adh-dhahabi babban malamin musulunci al-imam adh-dhahabi wane mutum ai ba zai yi ba dole irin wa'annan ba kuka sai an kawo maganar zahabi an gane wannan amma zahabi wancan fa zahabi wancan zahabin na gaskiya Shamsuddin Ahmad dan Muhammad dan Hussein dan Al-Qaizman dan Uthman Al-Qaizman adh-dhahabi wanda ya rasu karni na 8 ko ba wannan na karnin ku na 15 ba yace sunnatullahi fi maniz dara al-ulama an yabqa haqira kun ji zahabi yace dabi'ar Allah akan hukunta duk wanda yace zai zubar da mutuncin malamai shine zai rayu karshen rayuwar shi kaskantacce wulakantacce kaje ka karanta qadiyyan sa'd ibn abi waqqas wani babban malami daga cikin malaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mara mutunci wani dan banza yazo ya ci mutuncin shi ba irin karzafin da bai mai ba kaga da yace mishi matsoraci baya zuwa jihadi shi aka nada fa a matsayin shugaba a ƙasar Iraki amma wannan mara mutunci ya je cikin mutane yana taya da shari yace shugaban mu matsoraci wanda ko yaki baya zuwa sannan bai iya sallah ba jahili ne kai ka ji wai mutum wanda yake a ƙauye na Iraki ya ce wa sahabun manzon Allah bai iya sallah ba sannan yace azzalimi ne ba shi da adalci wannan gulman yayi ta yawo har sai da ta koma helkwata Umar dan Khattab ya ji labari yana Amirul Mu'minina sai Umar ya sa aka kira shi ya aka yi da aka ji aka yi bincike Sa'd ibn Abi Waqqas aka ce to ka ji abin da ake fadi akan ka yace shi abu uku ne ya mishi zafi kuma zai yi addu'a uku a madadin sa yace ni ya kalle ni sahabu manzo Allah yace baki sallah ba sai ban ji dadin wannan ba ce mun ni matsoraci ne mu da muka yi yaki a bayan manzon Allah muka siyar da rayuwar mu Allah ya ga wannan gaskiyar namu har yace ya yarda da mu su suka ba da dukiyar su da jinin su saboda kare manzon Allah da addinin musulunci amma wani dan iskan karshen zamani yazo yace wai matsoraci ne shi sannan yace mishi shi bai da adalci yace to zai mai addu'a uku idan abubuwan nan duk da ya fadi ba gaskiya bane Allah ka tsawaita ran shi sannan ka sa mishi makanta ka kuma jarabce shi da ainihin wato neman mata wallahi duka addu'an uku bai mutu ba sai da suka gaskata akan shi ka karanta sirru alamin nubala na zabi aka ce sai da yayi shekaru masu yawa ƴaƴa da jikokin shi aka ce haka suka rinka yin wato yanyame shi amma duk wannan tsufan to jaraban mata bai sake shi ba aka ce da yaji kuma ya makance saboda makanta har fatan giran shi sai da ya zazzago kunci shi kuma a hakan da ya ji motsi ko muryar mace sai ya bi ta inda ya ji muryar a guje a irin wannan fitinan ne ma ya je ya auka cikin rijiya akai ya fito aka kasa na aka zo aka tura mishi kawai kasa aka bine shi kaga zuban wato wulakanci kenan saboda me ya taba mutuncin malamai da haka kai na karshen zamani yanzu da kazo kake ganin wai taba mutuncin malamai shine naka aikin ka da shi zakai creating content ka samu followers saboda masu yanar gizo su rinka biyan ka wasu tipens wallahi ka saurari abin da zai biyo baya karshen rayuwarka Allah ya kyauta to kun dai ji Imam Adh-Dhahabi kenan wa ruwaya an ba'di salaf an ruwaito wannan zance daga wani malami daga cikin magabata annahu qala shi ko cewa yake man atlaqa lisanahu fil ulama duk wanda ya saki linzamin bakin shi ya faɗi abin da ya ga dama akan malamai bisalbi ta hanyar ya kice musu mutuncin su balaghu Allahu qabla mautihi bi mautil qalbi wallahi Allah ba zai kashe shi ba har sai ya jarabce shi karshen rayuwar shi sai zuciyar shi ya mutu mutuwar zuciya ko Allah na iya kai inda ya ga dama zaka iya ganin mutum yana da basira amma kuma a bame zuciyar shi daga fahimtar addini na gaskiya ji yadda sunnan nan ta yadu ko ina wanda yake sunna yana jin cewa ya kama hanya mai ci amma shi kuma sai ya kasa ganin shari'a a cikin sunna sai ya kama wata shirme in ana taron maulidi kaga yaje yana ta rangaji yana juyi kamar wani mai aljani shine Allah ya bame zuciyar shi dan haka ba zai taba shiriwa ba ko kuma ma ya zama mahaukaci tibran ya ta hauka wanda sai an daure shi duk wannan wallahi sun faruwa ka iyar kuma an gani akan waɗanda suka rinka sukan malamai suna taba mutuncin su Allah ya kiyaye wannan zance kamar yadda kuka ji malamin yace an danganta ga wani daga cikin magabata bai ambaci wanda ya kawo ba sai dai wasu malamai suna cewa cikon maganar Ibnu Asakir din ta ne da muka karanta ina fata an gane shine ya ci gaba da fadin maganar bayan ya fadi wancan cewa anna luhumul ulama masmuma wa adatullahi fi hatki astarihim fi astari muntakasihim ma'luma sai ya ci gaba da cewa wa man atlaqa lisanahu fil ulama bitalbi balahu Allahu qabla mautihi bi mautil qalbi Allah ya sa mu dace sai ya kawo wani waƙe da aka yi wanda yake ƙara tabbatar da wannan cewa luhumu ahlil ilmi masmuma faman yu'adihim sari'ul afadi naman malamai to guba ce ba a cin shi ya riga ya garwayu da poison shine malamin masmuma faman yu'adihim da haka duk wanda yace zai yi adawa da malamai sari'ul afadi nan da nan zai kone kamar mutum ya shafe jikin shi da petir ne sai kuma ya rinka wasa da laita me zai faru yanzu za a ga gawayin shi ko a ce tankan mai ya fadi ya je yana diban petir yanzu a ga gawan shi jama'a Allah ya kyauta yace wa fil hikma yana daga cikin zantukan hikimomi na larabawa suna cewa inna min ijlali shari'a ijlali ahli shari'a yana daga cikin abin da zai sa ka girmama addinin ka shari'ar musulunci to ka rinka girmama ma abuta wannan shari'a mana waɗanda suka san shari'a a ilmance su wa kenan malamai da haka in kana girmama malamai ko da kai ba malami bane to zaka zama mai girma kai ma a cikin al'umma wa qala al-haytham bin ubayd as-saydalani wani malami mai suna al-haytham dan ubayd as-saydalani yana cewa sami'a ibn sirin rajulan al-imam ibn sirin wannan babban malamin ne daga cikin malamin tabi'ai ɗaya daga cikin ƴaƴan sirin guda uku wanda dukkan su malamai ne akwai wannan Muhammad ibn Sirin akwai wata mace da wani dan uwan su ai dukun san su ko ta ba zan faɗa ba ina fata ku fahimta to wannan Muhammad ibn Sirin wata rana ya ji wani mutumi ya subbul hajjaja ta ku ji ba wani mutumi ne ya zauna irin yadda muke zaman dandali da hiran nan ai ta zagin shugaba ai ta sukan shugabanni to shine Muhammad ibn Sirin yaji wani yana ta cin mutuncin Hajjaj Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi duk kun san tarihin shi az-zalimin shugaba ne ka karanta tarjuman shi da Zahabi yazo ya faɗi sunan shi yace Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yace saffakun menene ya faɗi wasu kalmomi na zalunci a kansa yace la nuhibbu ba ma kaunan shi amalahu Allahu bima yastahiqu Allah ya mai abin da ya dace da shi amma da yazo kuma saboda adalci abubuwa da yayi na kirki duk ya fara su wasali da yasa aka yi wa Qur'ani da dige-dige da yayi wa Qur'ani hidima shi yasa daga ƙarshe yake al'amarin shi kawai mu barwa Allah amma ya zubar da jini hadda na sahabbai jama'a Hajjaju dan ya kashe mutum yanzu ba wani aiki bane akan shi mutumin da ranan farko da aka tura shi Iraki da ya hau minbari zai yi kutuba kun san da me ya fara yace qad ra'aitu a'anakun qad ainat yace na ga wasu wuya sun nuna wallahi da abin da ya fara kenan dan da amma wali ya shigo ba a san waye ba shine yana hawa kawai sai ya cire kowa ya ga Hajjaju sai kowa kai cikin shi mutu yace da wasu kawuna zan fara haka kuwa aka zabe wasu ya cire musu wuya kawai Hajjaju kenan ina fata an fahimta to Hajjaju ibn Yusuf babu shakka babu kokoto akan zalincin shi azzalimi ne jawa kun ji Hajjaju ki ne kamata ka karanta tarjumar shi to me ya faru shine sai wani bawan Allah daga cikin talakawan shi shine suka zauna irin yadda mu ma muke zama yanzu muna maganar shugabanni ba haka bane yanzu inda muka zauna hirawa muke yawa bane yace yayi kaza dan jari hujja ne mugu ne kaza duk ba kalmomin da ba ma faɗi kwanaki ma aka ce ya rashin lafiya ko mutane suke ta mai fatan warkewa ko wani ma cewa kai yau daren juma'a a bari sai ran talata su ne zai mutu mana kalmomin da suke faɗi dai ba sa faɗin kalmomi kyawawa to da Muhammad ibn Sirin ne ya ji shi bari ku ji abin da ya gaya mishi na faɗi wannan ne dan ku gane waye Hajjaji wanda yanzu in ma kai magana akan azzalimi gani ake ma wani aikin lada ma kai amma bari ka ji abin da ya ce mishi fa qala sai ya ce ma ayyuhar rajul Muhammad bin Sina ya ce bawan Allah ka kame bakinka ka daina magana akan shi yi shiru akan Hajjaji sai ya mishi nasiha ya ce innaka lawafaita al-akhirah kana asgharu dhanbin amiltahu qattu a'zamu alayka min a'zami dhanbin amilahu al-hajjaj yace wallahi in ka wayi gari ranan lahira Allah ya tsaida ka a gaban shi zai maka hisabin aikin ka laifi da kai mafi karanci yafi maka matsala fiye da laifi mafi girma da Hajjaju yayi dan abin da Hajjaju yayi ina ruwanka da shi bai ta shafe ka ba amma laifi da kai kankanin nan sai ya hana ka shiga aljanna kun gane ibarar dan haka in Hajjaju yayi laifi mai girma ka bashi da Allah shi da yawa laifin kai ka ji da kanka ta ya zaka tsira a gaban Allah to amma matsalin shine yanzu sai ka zauna kuma kana ta gulman shi an fahimta to sai malami ya ce mishi wa'lam ka sani anna Allah azza wa jalla hakamun adlu yace wallahi ka sani Allah magwayi da daukaka alƙali ne mai adalci ba irin wasu alƙalanmu ne na nan duniya ba ko wanda ba sa yin adalci a cikin hukunci da suke yace Allah yana da adalci in akhadha min al-hajjaji liman zalamahu shay'an fa shay'a yace idan Allah ya tsaida Hajjaju duk zaluncin da ya muku dinnan Allah ya rinka kwatan muku haƙƙinku ya kwace hakkin wannan da ya kashe ya kwace duka Allah zai kwace hakkin wadanda ya zalunta tabbas haka abin yake ko yace to amma fa shi ma Hajjajin Allah ba zai zalunce shi ba wadanda suka yi zaman gulman nan nashi su ma sun yi daidai ne ko sun saba to shi ma sai Allah ya dauko mishi hakkin shi akan su to an gama biyan mutane hakkin su akan Hajjaji shi kuma sai aka ƙara tara mutanen duka sai aka rinka dibo su kuma ladan su ana ƙara biyan shi to waye sai da zata kaya sai a waye gari shi sai ma ya tsira ko kuma ku dunniya saboda kun yi zaman gulma to ashe me yafi muku tun anan duniya ku rabu da shi kawai ku ji da kanku jama'a an fahimta shine sai yace in Allah ya gama kwatan haƙƙin zaluncin da Hajjaju yayi to Allah zai kwato haƙƙin shi shi ma akan mutane fala tashghalanna nafsaka bisaddi ahadin sai yace dan haka bawan Allah kada ka shagaltar da kanka da zagin mutane wannan gama garin mutane ma fa kenan to ina kuma ga ainihin wato malamai ina fatan jama'a an fahimta Allah ya sa mu dace wannan zance yana nan a cikin shu'abul iman al-imam al-bayhaqi ya rawaito da isnadin sa kyakkyawa ƴan uwa masu albarka ana min isharar lokaci yayi da haka zamu saurara a wannan zango na daya sai mu aini wato juya a kasar dinkin muke nan zuwa na biyu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum.